Akwai fararen mata 190 a hannun ‘yan ta’adda na Boko Haram.
To, yanzu ina aka kwana?
A inda aka kwana shi ne wanda suke da haƙƙin su ga cewa an samu ‘yan kwatayen matan, su muke ma magana har yanzu su ga cewa an kwatayen matan. Gwamnati ke da haƙƙin ganin cewa an kwatayen matan. Don haka dole mu ci gaba da wannan fafatuka, kowaye shugaban ƙasa haƙƙinsa ne ya ga cewa ya yi abin da kundin tsarin mulkin ƙasa ta ce shi ne a kowane ɗan ƙasa yana da ‘yancin a kare shi, a ba shi kariya yadda ya kamata.
Eh, to kana ganin ita wannan gwamnatin wani ƙoƙari take yanzu na ganin cewa an ƙwato sauran ‘yan mata?
A ba mu da masaniya tunda ita ba ta ba da bayanin abin da take yi ba. Abin da ya kamata gwamnati ta yi shi ne ta ba da bayani ina aka kwana, tun da aka samu waɗancan 21 ina ake, ba dai a yi shiru kawai ana kallon mu kaman ba mu san abin da muke yi ba. Ai, an daina irin wannan mulki, wannan mulkin demokradiyya ake. Don haka dole gwamnati ta yi bayani. Tun abin da take yi da maganganun da ake yi da Boko Haram, maganganun sun rage sun tabarbare. Su fito su ce maganganun sun tabarbare. Tun watan goma na wancan shekara har yanzu ba bayanin da aka bayar.
To amma gwamnati ta yi kokarin kwato waɗannan 21 da aka kwato wata shekara ta wuce.
Gwamnati ta yi ba kwato su ta yi ba, ta yadda muka ce gwamnati ta nemi yadda za a yi magana da ‘yan Boko Haram a sako su. Kuma abin da aka yi kenan.
To an daina irin wannan magana ne yanzu?
Kuma a ci gaba a yi kenan don amfani da ƙarfin bindiga bai ba da komai ba.
A Dr. Ema.
Ko guda ba cikin 217 da aka ɗauke, ai ko guda ba a kwato ko guda da ƙarfin bindiga ba.
Ina
uku suka kubce, sa'annan 20 da guda sai da aka yi magana da ‘yan Boko Haram aka sako su. Don haka ƙarfin bindiga ba zai yi ba.
Na yadda cewa ƙarfin bindiga ba zai ba kamar yadda ka faɗa. Amma na ce ba, irin ƙoƙarin da ita gwamnati ta yi, na karɓo waɗannan ‘yan mata 21 yadda ta yi ta karɓo su, me yasa ba ci gaba da irin wannan hanyar ba?
To, ai gwamnati za ta bada abin da na gaya maka kenan. Tun watan goma na wancan shekara har zuwa yanzu gwamnati ba ta yi bayani ba. A cikin demokradiyya haka ake mulki, an aka yi abu a yi bayani, ‘yan ƙasa su san abin da ake, ba a zauna shiru kaman ba a yin komai ba, kaman an shuka dusa.
Wato, rashin bayanin nan shi ya kawo matsala yanzu koya?
Cikin matsalolin da wannan gwamnatin ke fuskanta kenan, rashin ba da bayani don mutane su san abin da ake yi.
Kai a ganinka yanzu gwamnati ba ta komi?
In gwamnati na komi, ta fito ta yi magana mana. Tun da ba ta yi magana ba ta komi.
To, ku a kungiyance me kuke yi?
Ga shi nan mun ci gaba da fafatukan da muke. Yau shekara uku kenan, kuma yau mun kammala abubuwan da muka yi na mako ɗaya da wannan lecture da aka yi. Da shi sarkin Kano ya ba da jawabi a kai.
To, ko za ka ɗan gutsura mana abin da shi sarkin Kano ya faɗa?
Abin da muke shi ne ya faɗa cewa ba shiwa ai batun cewa ana so a sami ‘yancin ‘yan mata in ba an kula da kare su ba, musamman sun je makaranta. Kuma ‘yan matan Chibok sun zama babban matsala ga abin nan na ‘yan mata a Najeriya musamman Arewa in ba an yi kokari an kwato su ba.
Wato, kana jin abin da ya sami wata ‘yan matan Chibok zai karya ma wasu iyaye gwiwa ba za su yarda ‘ya’yansu je makaranta ba, ‘yan mata musamman?
Ai, wannan kowa ya san abin da ya faru kenan, kuma abin da ke faruwa kenan musamman a nan Arewa.
Ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da ‘yan mata. Najeriya mu ce, kar mu bar ta tawar gaje. Najeriya ƙasar mu ce.